بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Daren Juma'a, daren 28 ga watan Al-Muharram shekarar Hijira ta 1444, wanda ya dace da lissafin 25 ga watan Agusta na shekarar miladiya ta 2022. Wannan shine darasi na 84 cikin jerengen darussa daga littafin As-Siyasatu Shar'iyya fi Islahi Ar-Ra'i War-Ra'iyya ولفر الإمام شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله ونجي يغفر تامسا. شيخ الإسلام ابن تيمية يارسني الشكرة تدري بقوي دا 28 باين هجرة من زمان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانا لتافي ناشنا السياسة الشرعية لتافي نديه كي تتونا وغمدا فكه مسلمشي غمدا شو غبنشي دا قائد وجنسا da irin nauyin da ke kan shugabanni. Allah ya saka mishi da alkhairi. Mun gangaro ƙarshen littafin nan. Aidai Ibn Taymiyyah yake bayani akan wato abin da ke cikin shugabanci na kusanci zuwa ga Allah da samun lada ga wanda yake da niyyar sa kuma yake da ayyukan sa, cewa wanda da yake da niyya da aikin sa shugabanci zai kasance masa qurba ce daga cikin qurbat, wato hanya ce daga cikin hanyoyin neman kusanci zuwa ga Allah. Yayi maganganu da yawa akan haka. Zamu tashi daidai inda yake cewa fa idza kana al-maqsud bis-sultani wal-mali huwa at-taqarrub ila Allah wa iqamatu dinihi wa infaqu dhalika fi sabilihi kana dhalika salah ad-din wad-dunya wa in infarada as-sultanu 'an ad-din aw ad-din 'an as-sultani fasadat ahwalu an-nas fil amwal. Yace fa idza kana al-maqsud bis-sultan, idan ya zama manufar shugabanci a cikin al'ummar musulmi ta kasance wal mal da manufar tara dukiya huwa taqarrubu ila Allah, shi mutun yayi shugabanci ne ko ya tara dukiya ne, ya nemi dukiya ya tara ta dan ya nemi kusanci zuwa ga Allah ta wannan hanya, wa iqamati dinihi kuma ya tsaida addinin Allah, wa infaqu dhalika fi sabilihi kuma ya ciyar da dukiyar ko ya amfani da karfin mulkin sa dan daga kalmar Allah da hanya Allah, kana dhalika wannan sai kasance salah ad-din wad-dunya. To da haka ne za a gyara duniya, a gyara addini. Idan ka samu shugabanni da attajirai wanda don Allah suke abubuwan su, shugabanni da suka nemi shugabanci ko suka yi shugabanci don Allah, masu kudi waɗanda suka tara kudi kuma suke bin hanyar Allah da kudin su, wannan su biyun nan kadai sun isa su gyara al'amarin rayuwa da addinin mutane. Domin duka rayuwar mutane da addinin su ba ta yiwa sai da waɗannan abubuwan, sai da karfin mulki, sai kuma da tattalin arziki mai kyau wanda za a kyautata rayuwa da shi. Malam yace wa inin farada sultanu an ad-din, idan ku aka samu shugabanci aka ce babu ruwan shi da addini, aw ad-dinu 'ani sultan, ko a samu masu harka addini ba su da ta cewa akan shugabanci, fasadat ahwalun nas fil amwal, to al'amarin mutane zai lalace musamman game da al'amarin dukiya. Kamar yadda muke gani yanzu, ina ganin wannan ai mun mu buga ganin sa. Shugabannin mu yanzu kullun ikrarin su su barun su da addini, kullun ƙara tuna mana ma suke cewa an a fa daina shigo musu da batun addini su barun su da shi. Hatta irin abin da zamu ga sun yi yayi kaman ya burge mu, mu dauka dan addinin mu suke cewa a mu ba dan addinin muke, kullun suna ƙara ga mana ya shiga kullun mu. Sannan su kuma masu addini ba su da ta cewa akan mulki, hasali ma gogoriyo suke yi tun ba yau ba a dinga jin ta bakin su ba, magana suke yi suna ta neman don Allah masu mulki ku ji wannan muzuncin mana, an ki ji. Da haka kaga al'amarin dukiyar ƙasar mu ta lalace, babu abin da ake akan ta illa wakaci waka samu. An lalata komai, tattalin arziki ya lalace, harkar cinikayya da kasuwanci, ga tsadar rayuwa, ga lalacewar darajar kudi ga faduwan nauyin kudin abin nan purchase value na kudin mu yayi kasa sosai abinda 2500 zai maka a shekaru 7 6 baya 2500 zai maka ba yanzu abinda zaka siya da 50000 sai ka sai shi 100000 abin miliyan 1 ya koma miliyan 3 haka dai kudi babu daraja sannan kuma hanyoyin samun su sun karanta ga mutane wanda suke samu kuma ba sa ganin albarkarsu to wannan dai yana daga cikin illar raba tsakanin addini da shugabanci ya zama masu harkar addini suna can a gefe daban suna harkar su masu harkar shugabanci suna gefe daban suna harkar su hasali ma babu jituwa tsakankanin waɗannan bangarorin a mafi yawan lokuta suna kallon abubuwa da fuska daban-daban yadda masu addini suke kallon abu in ya taso ya bambanta da yadda masu mulki suke kalla wannan yana daga cikin illa da muke ciki Allah ka gare mu malam ya ce wa inna ma yatamayyabu ahlu ta'ati llahi an ahli ma'siyati llahi bin niyyati wal amali salih abinda ke bambanta mutane daga masu da'a ga Allah su bambanta da masu taban Allah shine niyya da ke cikin zuciya da kuma ayyukan su na gari ma'ana yanzu shugaba da shugaba mai kyakkyawan niyya da shugaba mai mummunan niyya dukkan shugabanni ne mai zai bambanta su niyyar su da kuma yin aikin da suka yi haka duk sauran mutane ma kama jaa fi sahihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum kama yadda yazo a cikin sahih bukhari sahih muslim daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum lalle ku sani shi Allah baya kallon kamanninku da dukiyoyinku ba su ne abinda suka dama Allah ba wa inna ma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum sai dai Allah yana kallon zukatanku ne da ayyukanku idan zukatanku suna da kyakkyawan niyya sannan ayyukanku suka dace da abinda Allah yake so a yi kuma suka bar abinda Allah yake so a bari to sai ku samu shiga a wurin Allah ba ruwan Allah da dukiya ba ruwan Allah da kuma ainihin wato kamannin waɗannan ba su ne abin nema ba a wurin Allah madaukakin sarki walamma galaba ala kathirin min wulatil amuri iradatul mali wa sharaf malam yace yayin da aka samu fi yawan masu neman shugabanci mafi yawan shugabannin musulmai me ya abin da ya galaba shi suna nan su iradatul mali neman kudi wa sharaf da girma a aikin da suke na shugabanci me suke nema kudi da mulki da fada'aji da karfin fada'aji karfin juya mutane karfin mulki suke nema da kuma kudi wanda wannan abu ne a zahiri da kowa zai iya gani yayin da haka ya zama wasaru bi ma'azalin ma'azilin an haqiqatil imani suka zama sun gofanta sun rabu da asalin imani fi wilayatihim a cikin harkar shugabancin su babu ruwan su da Allah a cikin shugabancin su ra'a kathirun minan nasi anna al imarati tunafil imana wa kamaladdin da haka shi sa wasu da dama daga cikin mutane malamai yake nufi a nan sai zai ga cewa kai wannan harkar shugabanci a guje ta kawai ba dan Allah bane saboda shi malami da mai addini da wanda ke da imani kullun tunanin shi da zai yi abin da Allah yake so tunanin shi da zai tsira a lahira tunanin shi da zai gyara rayuwar shi a duniya da lahira sai suka ga shugabanci da shugabanni su kuma babu Allah a cikin tunaninsu babu neman lahira babu buƙatar a dace da abin da Allah yake so babu ƙoƙarin kyautawa bayan Allah sai mutane da dama a sanadiyar haka sai suka kyamaci shugabanci suka kyamaci zuwa kusa da shugabanni ma har littafai malamai suka dinga rubutawa suna nuna kyamar su ga wani mutumin kirki na Allah wanda za a gan shi a kusa da shugaba suka zare jikinsu ga baki ɗaya suka ba shugabannin wuri in muka lura da kyau duk mutanen kirki haka suke wa duk wani abu mara kyau in wani taro ne in wani biki ne in wata harka ce da sun lura cewa wannan harka babu Allah a cikinta to zai ga duk mutumin kirki yana baya baya da ita so ne tsira da mutuncinsa da tsira da kirkinsa to wannan dalili ne da ya faru abin da ya faru kenan mafi yawan mutane masu harka addini malamai da ɗaliban ilimi da ustazai da shugunai da makamantan sai suka guje ma harkar shugabanci suka ce tunafin imana tana cin karo da imani wa kamaluddin tana cin karo da cika addinin mutum sun ma minhum man gallaba addina wa arada amma la yatimmu addinu illa bihi min zalika ومنهم من رأى حاجته إلى ذلك فأخذه مولدا على الدين كودن da suka karkata kadai zuwa ga harka addini suka kauda kai daga abin da ke cikin shugabanci wanda yake da alaka da cika addini a cikin shugabanci akwai abin da yake cika addini akwai magana mashhuriya da ake ruwaitowa daga sayyidina Uthman fadin sa inna Allah yadhu bis sultan ma la yadhu bil qur'an mun karanta ta a baya Allah yana kawo wani canji ta hanyar shugaba abinda Allah baya kawo wannan canji ta hanyar wazi za a yi shekara da shekaru ana wa'azi ana karantawa mutane su kibar wani sako maran da wani shugaba ya zo ce kada wanda ya kara yi to dole za a bari da nan Allah yana iya wannan in yaso to da suka ga cewa an riga an lalata shugabancin sai suka rike addini suka watsi da shugabanci suka ce ba ruwansu da haka shugabanci wa minhum man ra'a hajatahu ila zalika wasu kuma cikin malamai da ustadai da sauran mutane na kirki suka ga cewa su haihu suna da bukata in zuwa ga shugabanci da mulki fa akhadahu sai suka yi ruko da shugabanci mu'ridan anid-din suka yi watsi da harka addini da itikadihi annahu munafin li zalika saboda suna ganin wato wannan ya ci karo da abin da suke so wasara ad-dinu indahu fi mahalli rahmati wadh-dhull yanzu ma abin da ya rage addini kawai shine tausayi da kankan da kai tausayi da zai yi saboda ragowar imaninsa da kuma kankan da kai da zai wa Allah in ya je sallah wato tsakaninsu da addini kawai shine zuwa masallaci ranar juma'a wasu kuma su je na yau da kullun wannan ma galibi suna yi ne a lokacin da suke yin campaign dan a ga cewa ai suna sallah amma ba ka ba ruwansu da sallah in suna harkokinsu na siyasa suna meeting suna tafiye-tafiye da sauransu ba ma sa kula sallah ba su damu da ita ba usunsu ma ba sa yin azumi usunsu ma babu abinda ba sa yi na sabo tun daga shaye-shaye har zuwa tsafi ba abinda ba sa yi kuma da sunansu na musulmai har yanzu kaga sun yi watsi da addini kenan gabaki daya sun kama duniya ka'in da na'in wa la fi mahallil uluwi wal izz ba wai a wajen girmar daukaka addini ba tunaninsu a wajen addini shine abin da zai zama tausayi ko kuma wurin kaskancin da za su jawo addinin musulunci ba ma kankan da kai ga Allah ba kaskancin da suke jawo addinin musulunci duk abin da za su yi to abin da zai sa a sake raina musulmai a ga cewa musulmai ba su iya ba ko ba su sai ya kamata ba ko yayi abin da ku kanku musulman za ku ji kunci da damuwa da cewa wala ya wulakanta mu wala shugabanmu ne ko jagoran mu ko mai fada a ji a cikin mu amma abin da ya ci mutuncin addinin mu da al'adar mu ka kwatanta da irin abin da yake faruwa a kasashen nan namu ga sanan burjik misalai bila adad ka dauki kadiya ta nan nan kurkusa wata kafira a garin Sokoto ta zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi batanci awwa suka faru ga sanan wanda suka faru da daidai da kuskure ga sanan da yawa amma za ka ga shugabannin mu na musulmi su ne a kan gaba wajen yin Allah wadare da wannan abu ai ba a kyauta ba ai wallahi ba za su sake bari ai ba suka yi ta ba arnan hakuri ko mun lura da ma wannan shine az-zul din suna ƙara saya mana wulakanci ya kun Allah kalle sai su kama bakin su shiru su kama ba su gani ba ko da ba su goyi baya ba to sai su shiru amma ba dai su fitowa suna ba da press release suna yin press conference suna rubutawa a shafukan su na sadarwar zumunta masu yin magana da yawu suna sakin tweet da sauransu Allah wadare Allah wadare Allah wadare ana nan ba da juma wannan ba bai kai mako guda ba sai aka samu wani jami'in hukumar soja ta Najeriya wani shi danin arni ya ci amana wani malami musulmi malami ya rage mishi hanya a mota kamar yadda kowa ya ji labarin amma ya kashe shi dan waye gudu da mota saboda wannan kisa ne na cin amana da cin mutunci amma shiru kake ji kaya kamar sai su ƙara fitowa sai Allah wadare da shi ma wannan domin shi yanzu wannan babu wanda ya walifi da kowa laifi ba kawai halin kirki ya nemi mutuncin dan adam ya nemi ya gani ko kuma cewa a wannan jami'in tsaro ne su ne masu mana aikin tsaro bari in taimaka mishi da wannan kyakkyawan niyyar yayi wannan aikin ashe shi kuma matsayacin wato shedani ne mara mutunci ya kashe shi amma har yanzu shiru kake ji babu wanda zai fito ya ce to bari Allah wadare ko kuma a ce bari abu sawun a tabbatar sai an ka sai an dauka mishi wato sai an dauka mishi a fansar abin da aka mishi daga bayan naga gwamnatin jihar su yayi wani abu da za a ce Allah ya saka mishi alkhairi amma duk wanda suke wata surutun ba su ce koi ba yanzu haka nan kafafen watsa labarai musamman waɗanda suke mallaka arna ne dama kuma arna su suke da media a kasan nan in ka ga yadda suka buga labarin ma zaka ga basu dauke shi da muhimmanci cewa kai akai wasu ƴan bindiga sun kashe wani malami ba fada dan tidin su ba ba sai a ce wani soja kirista ta kaddara an da wani soja ne musulmi ya kashe wani fasto yanzu kiyama ta mutsaya a kasan nan jama'a hayaniyar da ra'ayi zaka ji turawa za su sa baki sai ba ana cin zarafin dan adam a kiristoci a Najeriya suna cikin hadari musamman a arewacin Najeriya a dinga yau shugaban Najeriya kashi da cewa in ba su dauki mataki ba za a sa musu takunkumin hana su yawo karshen yanci su kuma nan da nan su fara dauka mataki wanda ya dace da wanda bai dace ki ga wannan shine siyan ma al'umma din wato kaskanci ne kun amma a wajen uluwi da izzan musulunci ba za ka ji su wajen su fito suna musulunci addini ne musulunci tsarin rayuwa ne musulunci shi muke wakilta ba za su yi wannan hasali ma cewa suke zuwa musulunci suke wakilta ba wannan shi suke faɗa jama'a dan haka mu daina ba kan mu wahala jama'a akan yan siyasa kullum ba zake gawa ba dai dai mutane kenan kowa ya kama abin da ya faɗa shi kuma yan siyasa nan ka daina ba kanka wahala kana faɗa da wani kana rigima da wani kana ta posting kana zagi ana mayan maka ka bata da wani yau ka bata da wani gobe sirkinka dan uwanka kanin matarka duk kuna rigima da su saboda ku raba yan takara yan takara ne su kuma ba san ku suke ba in zaka yi siyasa kai daga cikin kai je ka takara mara amma kawai akwai dan takara wanda ba dan kai ya fito ba ba dan manufar ka yake yi ba ba manufar shi ya kare ba kuma ba kana ba kanka wahala banza da wofi kana bata kanka lokaci gara ka zauna ka yi istighfari ko ka salati ko ka tafi neman sana'a kan zaka nema abinci ka yafi maka alheri amma mutane sun ki jin wannan shawara kullun ana ga musu cewa ku takawa yan siyasa nan nesa kowa ya je ya amfani ya yi abin da zai amfane shi duniya da lahira kamar annabi yake ce mana ihris ala ma yanfauka wannan ne da kake amfani ba ce maka wannan hayani shi karanta ana yinta wato yau amfani ba za mu dauki izina daga tarihin mu da muka rayu a cikin shi ba ka ba kai tarihin wasu ba shekara 813 baya duk an yi wannan hayaniyar an yi akasa a raka a tsare an yi hayaniya an yi post election violence an yi wane ne duka an sa kati ma an musu sadaka kudi an sai musu tikitin takara an fito an zanga zanga an ce sai yi takara babu abinda ba yan siyasa ba kasan nan nuna musu kauna an hau mumbari an maida abin addini duka ba wanda ba yi ba amma je da ake hayan su me canza sai dai zuwa wasu ba zuwa beta ba amma kuma hayan mutane ba su fita yin su ba su bawa Allah al'amarin shi ai ta fada da mutane akan siyasa yanzu ga duwa ga jama'a ko irin wannan abin a ce yanzu misali ƴan takara musulmai su wajen biyar ɗan takara kirista kuma ɗaya ko wannan ai ba tunani bane ko wannan baya nuna cewa mun san ciwon kan mu hayan su musulmai su zuba ƴan takara su raba kansu akan ƴan takaran nan su kuma arna su hade ɗan takaran su kuma da haka mutane hankalin su bai dawo jikin su Allah shi kyauta وكذلك لما غلب على كثير من اهل الديانين العجز عن تكميل الدين والجزع لما قد يصيبهم في اقامته من البلاء استضعف طريقهم وسدلها من راى انه لا تكون مصلحته ومصلحه غيره بها يجي وكذلك هكذا كما يفارو ابايا لما غلب على كثير من اهل الديانين يايندا واتو mazuwa addinan nan guda biyu ya faru gare su ga mafi yawan su suka samu al'ajazu an takmili addin suka kasa cika al'amarin addinin wal jaza suka yanke tsammani lima kad yusibuhum fi iqamatihi min al bala suka tsorata daga abinda zai iya samun su garin tsaye da addinin na jarabawa istad'afa tariqahum وتذلها من راى انه لا تقوم مصلحته ومصلحه غيره بها سي واتو hanya ta yi rauni suka koma kasa su wadanda suke ganin cewa addinin su wato maslahar su da maslahar wasu su ba za ta yi ba sai ta wannan kaskancin yana nuna zuwa ga cewa tarihi ya maimaita ne kamar da aka samu wasu da dama daga cikin malamai a musulunci suka bi tabbacin siyasa suka koma gefe wato da dama daga cikin mutanen kirki suka fita batun mulki suka koma gefe to haka ya faru ma da addinan da suka gabata kiristanci da yahudanci da dama daga cikin masu bin wannan addinan da suka ga cewa idan suka shiga cikin harkar kokarin tsaida addini ta hanyar mulki to za su samu jarabawa mai yawa kuma shiga cikin bala'i mai yawa sanadiyar haka sai suka samu gazawa dan tsoron bala'in da zai auka musu suka koma gefe suka raunana suka zama kawai wato ɗan abin nan ruhubaniyanci ɗan zama a cikin wajajen ibada kawai iyakansu ibada ba ruwansu da harkar mulki wa hadha nisbila lil fasidani yace wannan tafarkin guda biyu na barna sabilu maninta saba ila dini walam yukammiluhu bima yahtaju ilayhi min as-sultan tafarkin wanda ya danganta zuwa ga addini yana sufanci ko yana muridanci ko yana ustazanci ko yana alarammanci ko yana dai harkar addini amma bai ne me ya cika wannan addinin nashi da abin da yake bukata na karfin mulki wal jihad da jihadin tsaya kalmar Allah wal mal da dukiya wanda zai aikin Allah ba ruwan shi da waɗannan ya tsaya kawai yana tabbata Allah a cikin sau'amarsa ko a masallacinsa wa sabilu man aqbala ala sultani wal mal wal harb hanya ta farko mummuna ita ce hanyar waɗancan hanya ta biyu ita ce hanyar wanda shi kuma ya tunkari harkar neman mulki da tara dukiya da yaki walam yaqsud bi zalika iqamatad din amma ba yana haka dan addini ba kuma sabilul maghdubi alaihim wadhallin wannan hanya guda biyu ita ce hanyar wadanda Allah ya fushi da su da kuma hanyar batattu al'ula ne wannan ba al'awalu ba al'ula lidhallin nasara tafarki na farko tafarkin wanda ya saki komai ya kama tsantsar bauta kadai ba ruwan shi da rayuwa ba ruwan shi da shugabanci ba ruwan shi da jihadi ba ruwan shi da dukiya to wannan ce hanyar kristoci wanda Allah ya ce warhabaniyata rifta da uha ma katabnaha alaihi dayan kuma wasaniya tabiyun lil maghdubi alaihim al yahud hanya wanda suka kama duniya kawai suka saki lahira ba ruwan su da lahira irin yahudawa suke har yanzu ya alamuna zahiran min al hayati dunya inda suke a duniya tunanin su kawai za a yi su enhance rayuwar duniya a gyara duniya a gyara ta iyakar gyarawa hatta idza akhadhat al ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna alayha to wannan matakin cikin su an riga an sa wa duniya an kawata ta kawatawa ta kai matuka kuma ta kai kololuwan ci gaban ta lamarin rayuwar duniya kuma hatta mutanen duniyar ma suna ganin yanzu ma za su iya juye duniya da cikin su abin da ya rage musu kawai su ga ya za a yi su hana rana fitowa ba su ta fito ko su hana wata fitowa ba su fito wannan ne kawai ga gare su tsaye da rana da wata amma sun canza abubuwa da dama sun canza halittu sun canza jin din halittun Allah tun daga tsirrai da dabbobi da har zuwa mutane sun canza dandanan abinci da dandanan ruwa sun canza yadda ake kallon rayuwa sun canza tunanin mutane sun canza al'adu komai daga cikin sunan na Allah sau karshen canza ta shine ma'anan wa dhanna ahliha annahum qadiruna alaiha inda inda aka san rayuwa akwai dan ana ruwan sama ba damuwar su bane gari ya jike babu inda zai ambaliya sai sun ga dama ruwan zai jika su dan ana sanyi ko zuffa ba damuwar su bane hasali ma akwai inda misali yanzu za a kaji ka tarar cewa sauro wannan da ke damu mu baya iya sa mutane ciwo a kasa an riga an cire mai ciwo kaga annahum qadiruna alaiha sannan su suke juya tattalin arzikin duniya da tunanin mutanen duniya da irin abin da suke so a yi na al'adu da new world order duka waɗannan su ne yahudawa su duniya kawai suka tunkara gadangada in ka lura da kyau kuma za ka ga ta mu a nan local environment din mu a ƙasar mu ta Najeriya irin wannan muke fama da shi mabiyan masu mulki da masu kuɗi da mala'u abin da ya dame su kawai shine duniya ita suke tarawa ita suke wahidima ita suke son gyarawa za su iya ciyar da komai dan ganin cewa duniya su ta gyaru za su iya kisa za su iya sharra da mutane za su iya duk wata barna dan ganin duniya su ta gyaru su kuma sauran mutane ba su ne ya ayyuhan nasu mu kuma kullum muna cewa to Allah dai shi kyauta muna ta neman dai falala Allah muna ta addu'a muna ta salati muna sallama kuma mun zama kamar kristocin kaga an rabu gida biyu kenan shi to duk waɗannan tafarkin guda biyu barna ne tafarkin ƴan zalla addini ba ruwan mu da duniya ba ruwan mu da mulki ba ruwan mu da jihadi da tafarkin ƴan zalla duniya ba ruwan mu da addini ba ruwan mu da addini wancan ba ruwan mu da addini ba ruwan mu da abinda addini ke tare da shi in ma za mu yi wani abu da ya kama da addini zamu tabbata mun fitar da addini a cikin shi kamar jihadi za su mai da shi yaki ne kawai kamar wato wani abu da zai amfani musulmai za a yi shi ne ba dan musuluncin ba dan wata manufa ta duniya ko kaga sun kawo kudi masallaci ko sun siya muku generator ko sun raba qur'anai ko hijabai ko sun je asibitin musulmi sun kai taimako ko sun kawo kudin iftar na ramadan duka ba manufar musulunci bace manufar ce ta duniya za a karanta psychology ku ne a ga meye in an yi za a cinye tunanin ku meye in an yi za ku ji dadi ku musulmai sai ai muku shine abin da yake psychological abun nan ne wo kuna san dan takara musulmi to ba za a samu ku shikenan bai amma su abun su ba dan musulunci suka sashi ba sai dan mene dan zai sa a ba su ƙura'a so da an san ba su don su yi ba za ku ba da ƙura'a ba su ma sai a je bangaren kiristoci dan takara suka so kirista ne ko to gashi nan an sa musu kirista kiristan bai wakiltar kiristanci ba sai bai wakiltar musulunci illa man rahimallah sai dai dai da ba a rasa wannan shine realitin abin da muke rayuwa a cikin shi Allah shi kyauta malam yace wa amma siratul mustaqim tafarki madaidaici wanda yake tsakankanin waɗancan guda biyun shine siratul ladina an'amta al'anama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin shine tafarkin waɗanda Allah ya musu ni'ima cikin annabawa da siddiqai da shahidai da salihai da sauran mutane nagari waɗanda Allah ya musu ainihin wato baiwa da ni'imar sa hiya sabilu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam shi tabarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa sabilu khulafai tabarkin halifufin sa guda hudu din nan Abubakar da Umar da Usman da Ali radiyallahu anhum ajma'in wa ashabihi da tabarkin sauran sahabban sa radiyallahu anhum ajma'in wa man salaka sabilahum da tabarkin duk wanda ya bi tabarkin su wa hum su sahabbai sune was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الله يجي في سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار دكما وند سكا شيكا مسلم شي دوروري نفرقو فرقو شيكا مهاجرين والأنصاري ana ikanta a ce wal ansari sai zama aqafun ne alal muhajirin ay wasabiquna min al ansari musulmin farko yan madina da musulmin farko yan makka ana kanta kuma wal ansaru sai zama wasabiquna al awwaluna min al muhajirin wanda suka shiga musulunci da farko muhajirai wal ansaru da kuma ansaru sai zama kamar su ba sa cikin lissafin as-sabiquna al-awwalun haka Umar yake karanta wannan wajen mutan sai ji Ubay dan Ka'ab yana karanta wal yaji wannan karanta wal ansari ya gutace me shi yace waye koya maka wal ansari yace Ubay dan Ka'ab ne yace to ba zan zauna ba sai mun je gun Ubay aka tafi gun Ubay aka ta sake yarsa Umar yana halifa yaje ne ya rutsa da Ubay yace kai ne kake karanta musu wal ansari yace ranka dai ne yace me sa kake karantawa yace saboda naji shi haka a bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani yace to shikenan tunda ka ce annabi yace ai da na zata wannan asbaqiyar ta mu ce mu kadai quraishawa dan makka babu wanda ya shiga cikin wasabiquna shi nan ta haka ne su kuma ansaru akwai as-sabiquna a cikin su ka karanta wal ansari ina fata mun gane wannan to wannan kenan malamai sun yi sabani game da su waye as-sabiquna al-awwal din wasu suka ce sune mutane suke sallah qiblataini ko zuka ce su ne har zuwa lokacin Badar wanda suka musanta tun daga farkon musulunci har zuwa lokacin Badar suka halarci Badar wasu suka ce a su ne Ahlul Bay'atur Ridwan Hudaybiyah kenan magagando iri daban-daban yana nan za ka gansu duka a cikin tafsirai musamman tafsirul Qurtubi da makamantansu a wallazina taba'uhum bi ihsanin da wanda suka biyo bayan waɗancan da kyautatawa ana fassara waɗannan da sunan musulmai da suka musulunta tun daga fatuhu Makka su ma akwai sabai a cikin su ko kuma daga kan tabi'ai duk wanda ya bi su bi ihsanin yana mai kyautatawa wajen addinin sa kaga su ba faɗi ihsani ba a cikin nasu su da ma musulmi ne by default amma kai sai koda ka shiga musulunci a bayan su to sai ka kyautata musuluncin ka kuma ya zama akan tafarki irin nasu ke wallazina taba'uhum bi ihsanin Allah yace radiyallahu anhu anhum waradu anhu Allah ya dade su kuma sun yadda da shi wa adalahum jannatin tajri tahta al anhar khalidina fiha abada zalikal fawdul azim Allah ya musu tanadin aljannataku wanda a kasan su akwai koguna na ruwa su ma tabbata ne a cikin wannan aljanna Allah ka samu cikin wato wallahi ya tabawun nan Allah yace wannan shine rabo mai tsoka da suka samu wannan aya mala ya kawo ta ne dan kafa hujja kan cewa waɗannan su ne tafarkin su shine tafarki madaidaici game da rayuwa game da addini game da siyasa game da kasuwanci inde kana neman tafarki madaidaici da zaka tsira ga Allah ya to kafa tafarkin su kuma Allah ya dada su ya suka yi a mulki ya suka yi a kasuwanci ya suka yi a cinikayya ya suka yi a surkutaka makwabtaka yaki sulhu zaman lafiya bashi kiwon lafiya komai nasu mai kyau ne Allah ya dada shi zaka shi ka kullum muke kiran ƴan uwan musulmi cewa mu tawo mu tafarkin magabata domin shine tafarki madaidaici kuma shine zai kashe duk wata fitina shine zai kawo zaman lafiya shine zai kawo alheri a cikin ƙasa shi duk wata barna da kake ji ana fama da ita kuma tafarki yana da maganin ta duk wannan koken da yake akwai magani a ciki zaka mai kokari mu tafarkin magabata فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك بحسب وسعه abin da yake wajibi akan musulmi ya iya kwazan shi wajen bin tafarkin magabata bi hasabi wus'ihi iya iya wassa faman waliya wilayatan wanda ya aji wani shugabanci qasada biha ta'atan lahi da nufin shi yana yin wannan shugabancin ne dan da'a ga Allah wa iqamata ma yumkinuhu min dini da kuma zai tsaye da abinda zai iya na addinin Allah wa masalihal muslimina kuma zai tsaye da abinda zai iya na gyara al'umma muslimai wa aqama fiha ma yukiru min wajibat sannan kuma bayan ya hauda wannan kyakkyawan niyya da ya shugabancin kuma ya dinga yin abinda zai iya na wajibin da ke kansa wajtanaba ma yukiru min muharramat kuma ya gujewa duk abinda zai iya gujewa na barna da abinda yake haramun lam yu'akhad bima ya'jizu an to ba za a kama shi da abin da ya gaza ba kuma ku duba ku da ibn timiya yake ba mutanen wannan zamanin mafita kamar yanzu yake rayuwa naka baka shugabanci sawun shugabanci ne am da duka kasa ko gari ko jiha ko shugabanci ne khas ko dan majalisa ne kai ko director ne kai ko ni CEO ne a wata hukuma ko shugaban wata wani farasatan ne ko ban jami'i ne na dan sanda DPO ko AC ko wane ne ko komandan wata runduna duk wani shugabanci da aka baka tun farko ka sa ran cewa ka dauki niyyar cewa kana yi ne a matsayin da'a ga Allah a matsayin ka na musulmi sannan kuma kana yi ne dan kawo al'umma ka maslaha iya iya waka bayan ka hawo kuma kai wannan din duk abin da zai yi na gyara ka gyara duk abin da zai yi ka hana na barna ka hana daidai da gaisawa da mata da ake yin kana wannan kai iya kokarin ka daidai da ɗan mata da ke yawo a asibitoci da sunan su ma'aikatan jinya ne suna yawo tumbur Allah ya baka mukami ka zama kai ne CMD ko MD ko provost na wannan makaranta sai ka ce a ba da dama duk wanda yake son kai dabi ta saka shikenan ka rage barna daidai da takuɗe da ake a cikin aji na jami'o'i a takuɗe maza da mata an kai HOD ko kai lecturer ka ce ba kai da mata da maza su takuɗe ba ajin ka ka gyara iya barnar da zaka iya idan kai ne shugaban yan sanda ko shugaban masu tara mutane a kan hanya din ga sunan iri-iri ka hana iya group da ke kasar ka hana su yin barna ka tabbatar suna yin sallah akan lokaci ka hana su wulakanta commuters masu amfani da hanyoyi ka hana su ansancin hanci kai yana ka iya wanda zaka iya kenan ko to Allah ya gani kuma Allah ya karba kuma wanda ya fi karfin ka ogan ku da ke sama da ke barna ya fi karfin ka Allah bai tambaye ka akan shi ba har ka jika tada hankalinka akai duk abin da kaga zaka iya karkashin shugabancin ka na gyara sai ka gyara kamar da duk abin da zaka iya a gidanka shi kai ake so ka gyara wanda ya fi karfin ka bai da kayya da haka kamfani ne naka private makaranta ce wani wata harkar sana'a ce wani kasuwanci ne aiki ne na gwamnati karantarwa aikin farin kaya ne ko aikin damara aikin jami'in gwamnati ne ko jami'in wata hukuma to sai ka iya abin da zaka iya an dauke ku likitoci da jami'an lafiya an kawo wani magani wanda ake tsoron cewa na cutar da mutane ne an ba ku sai ku ki ba su ku je ku zubar da abin banza rubuta ku ce kun ba su irin wannan magungunan da suke da controversy ga sanan polio ne wane ne ba a da tabbacin daga tashi ko shi daga ta sai ku watsa da abin banza ku rubuta ku ce kun ba su ku rage mutanen ku barna amma ko musallama wa kafirai da turawa da wasu batattu kawai mu ce duk abin da suka ce ayi kawai ayi duk abin da suka bada shi za a yi sannan mu kara ta barnar to wannan shike bata kasa kuma kamar da zamu gani aikace duk inda aka samu wani shugaba ya kwatanta irin wannan gaskiya da aka bayyana da cika gan iya inda yake shugabanci ya gyaru gurgurdan hali ko da principal ce ta makarantar ƴan mata in ta yi kokari ta yi abin da ta iya sai kaga wannan gyaran ya samu a iya domain dinta kai koda a ce mai anguwa ne ya hada kai da tawon anguwa yace to wannan anguwar kun ga ga yara nan sun taso mai kokari a bude islamiya da a zuba su masu shaye-shayen nan a kira su a mitin da su a ji me matsalar su a kai su inda ake rehabilitation din su a gyara musu rayuwar su marasa sana'a a samu musu irin wannan tadi da ƴan mata suke yi dare a hana gidan kallon kwallo da gidan rawa da gidan kida da gidan bed naija duk a rufe su a unguwar sai ga unguwa ta yi kyau za farko a tsaya shi anan mai albarka amma sai ga Allah ya taimake shi inda ya saka kyakkyawan niyya mai unguwa zai yi wannan unguwarsa can nake yanzu da muka ji bala'i gashi nan duk unguwarmu kamar gidan yari ko ina dogayen katangu da dogayen kofofi kana yin dare a unguwa baka shigo unguwa ko baka rasa zaka ka shiga ko ina gate an dauki masu gadi kuma suna gadi can nake da aga ƴan sanda sun kasa aikin su ne soja sun kasa kowa ya kasa shine kowa suka dauki matakin unguwar su kewaye ta da katanga su sa mata dogayen kofofi kamar gidan yari duk baka ake bin su in mana irin wannan unguwar namu na Hausawa babu inda take abu da bai za a garin nan ba kazan muku ne da har gidajen ma babu kofofi ba wasu ma ba a kullewa ma saboda ayyukan nasu ne kawai irin yadda muke dadi har yanzu muke amma kana shiga nan cikin gaskiya ne out cikin mai sunanta gonar ganye ka ba ma can locus na zariya din can da duk angonin da suke gefe-gefe na masu kudi haka za ka gani kowane gari kuma ka je haka ne katangu dogaye irin na gidan yari wani ba ka hango gidajen sannan kowane anguwa an kewaye nan gate can gate can gate can gate kowane gate kuma an aje wani haka gashi nan bujari-bujari shi ba soja ba shi ba farar hula ba yana gadi a wajen sai an tambaya wa zai shiga wa zai fita ba haka ake yi ba to da za mu enhance wannan mu ce to ba za mu yadda kawai ne go cikin anguwar mu ya gina gida yana saka yan iska suna zuwa suna kawo fasikai suna fasikanci ba ko kuma ma suna tata ko suna zinace-zinace ko wani ga masallatan mu ga gidajen mu ga gidajen ƴaƴan mu da makarantun su wani zai kafa gidan bet naija ko gidan irin wannan game din da yake sai a dakawa anguwa a hada a hana shi iya barar da zamu iya hana wa mu hana idan mun kasa sai mu je mu report din shi a good review mu ce to ga abin da wani yake ba mu yadda ba in mun kasa mu nemi lauyoyi sun yi dirgima da yake sai da zai a fita da shi daga anguwa in haya ne a hana masu gidajen haya ba irin wannan haya amma muna ji muna gani barna ta kawo har inda muke har sai ta cinye mu saboda ita kuma barna haka take in kuka ku tare ta to za ta zo har inda kuke yanzu ku kalla jama'a da kyau kaga wannan kidnapping da ake ta magana ta rake da a littafi ake karanta shi muna dalibin secondary duk muna karanta shi a James Hadley Church aka zo aka fara gani a finafinai da India da na America ana mamaki aka fara jin labarin shi a kasashen arna ana nan ana ne shi kasashen musulmai yanzu gashi nan da ana ganin kasashen musulman kauyuka ne da wasu wurare remote areas yanzu ga yana mafi yawan hanyoyin da suke kasan nan sun zagara mutane to kuma hatta biranen yanzu sai a shigo kuma a kama mutane cikin Katsina cikin Kano cikin Kaduna cikin Abuja cikin Zaria ko ina ana nan ma sai wani karin matarka ya kama dan kai kashi da sunan zai anshiran sa malam makarantar boko ya kama sunan malam makarantar islamiyya su ma za a samu ta da wani ya kama kwarai da gaske wannan shine reality rayuwa kana nan zaka ji wata ranar malamin hada ya kashe dan wani saboda shi ba dan Najeriya bane malaika ne shi saboda evil thinking ne ya riga ya gama yin yawa a cikin mutane jama'a kowa kuma yana neman easy money ina zai bi ya samu kuɗi cikin sauki ba tare da wani aikin a zuwa gani ba wannan shi ke kawo haka sai nake shi wanda da ya kashe bawan Allah nan Allah ya gafarta mishi da yace wai so yake je sai da motar kawai ya ga tayi mai ya anshe ta kawai je siya kuma mota ce wadda ko mu lebi wace ba irin wannan gungunar mota ce da kowa yake hawa EOD wace bana zama kuma da sata ce kaga bata da balu wata ila 350 za a bashi a karbe ta kawai a sassara ta so irin wannan tunanin ne kowa yana son ya samu kuɗi ko ta kaka kuma an riga an yi a vetting ga mutane hanyoyin so da haka jama'a duk wanda Allah ya bashi wani shugabanci ko kike kasan shi kai kokari ka sawa kanka wannan kikkiawan niyyatin farko cewa aikin Allah kake karka yadda irin wannan magana ta yin siyasa cewa kai ba dan Allah kake ba da kai ba dan Allah ba gara ka so ka hakura kace kai ba musulunci kake kike ba kake yadda ka dauki wannan mugun tunanin sannan kuma in ka hau kai kokari iyayen ka kai aikin kirki to tiya za ka yi aikin kirki shine idan kai shugaba ne dake da buƙatar mataimaka ka samu mataimaka na kirki Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan Allah ya so shugaba da alheri sai ya bashi wazirai na ƙwarai idan Allah ya so shugaba da rashin kirki sai Allah ya hana shi wazirai na ƙwarai to wazirai nan ba Allah ne zai sako maka su daga sama kamar ruwan sama ba kai ne zaka yi kokari ka zabo shi yawa kaga tayi kana jira kawai sai Allah ya baka Allah zai baka ne bayan kai sa'i ya daga cikin abin da ya lalata duk lokacin da aka yi a shekarun nan rashin wazirai na ƙwarai kowane shugaba idan ya hau kawai zai dauki wasu ribagi ne kawai zuba su cikin sai abu da suka ga dama wasu ma su bi karfin shi sai da suka yi da shi akwai shugaban da dama in kana fira da su a keɓance ko ka ji labarin abin da suke faɗa a keɓance waɗannan da ake cewa mala'u ko kakus ko cabinet abin nan kitchen cabinet ko waye da ake ce musu ba ko ɗin kabal ko to sun fi karfin su wallahi na rantsi da Allah wani koma ta shi bata yi take magana da shi ko sai kabal sun yadda akwai waɗanda in suka fita daga gidansu waya wannan wani a gidansu bai sai musu waya ba sai dai wani a cikin kabal da ya kira akwai wanda ce fanan gidansu kabal da yake abin yayi nisa ma jama'a babu abin da suke da kansu manda numfashi numfashi ne kai ba abu abin da za su ci abin da za su sa inda za su je duk sai abin da kabal suka ci haka kuma duk sai da za a yi making kabal ne suke making da haka su kawai stooges ne kawai zaunan nune dai haka kawai suna zaune dai ga sunan dai ya ayyuhan nasu dai kaman mu ba wai da mulkin suke ji Allah shi kyauta suna ne kawai shugabannin ne su kuma su suka dauko kabal din suka ba su wannan karfin kuma wannan ba yau aka fara ba in ka duba tarihin daular Abbasiyya tunda aka wuce sarakuna masu karfi daga kan da ya almutawakkil ala Allah duka saura haka suka zama uluduba baina yadayil qada haka suka zama kaman wani wato abun wasan yara yan baby a hannun jagororin su su suke sa wanda suka ga dama in baka musu abin da kake so ba su kashe ka ko su cire ka su saka gina yaro su saka wani kai dai ya kace ko a dinga maka kwalliya ana fito da kai ran da ake muki bi to dai kan tarihi ya san wannan to ai yanzu irin abin da ake fasikin ke da ka dole shugaba ka zama kana da karfin fada a jiki kullu tun farko a tsakankanin kabal din naka kowa ya ji tsoron ka kamata yayi kai zaka iya kashe wani kana so ba wani ya kashe gaba kana shugaba ka cire wannan duk wanda kake so ka cire shi wanda zai kawo matsala a mulki a kama shi a kulle shi da kama kashe shi a kashe shi an je lahira za a san da za a yi shugaba na da yance kashe mutum ya ga ya kamata ya kashe shi ko zun sha tafi a banza in zai hana mutane a zauna lafiya da ake zama lafiya gare shi je ya kwance shi a kabari kawai sauran su zauna lafiya Allah shi kyauta yace fa inna tawliyatul abrari khairu lil ummati min tawliyatil fujjari sanya shugabanni na kirki mutanen kirki zama su ne shugabanni yafi alheri fiye da mutanen banza su zama shugabanni wannan bai bukata wani shari kowa ya san wannan wa man kana ajizan an iqamati ad-din bis sultani wal jihad duk wanda ya kasa tsayar da addinin Allah bayan yana da mulki ya kasa yin jihadi ya gyara kasan Allah bayan yana da mulki fa fa'ala ma yaqdiru alayhi bi qalbihi amma yayi abin da zai iya cikin zuciyarsa yana jin haushi yana jin takeici wa du'ai lil umma yana wa al-umma addu'a Allah ya kawo mata mafita wa mahabbatil khair wa alihi yana san alheri yana fatan alheri wa fa'ala ma yaqdiru alayhi min alwajibat ya aikata abin da zai iya na abin da Allah ya daura mishi lam yukallaf bima ya'jizu an Allah ba zai kama shi da abin da ya gaza ba wanda da gaske ne ya gaza kana rike da wani mukami amma baka da kalfin da zaka yi wani abin a zo a gani dan samun su suke ta cewa irin yadda mafi yawan a mutane suke da akan mukamin su dan an baka mataimakin gwamna ko commissioner ko minister wani ba faka da ta cewa ba akwai wanda ma irin ciyamumi da sauransu gwamna ne zai aiko da kuɗi a account din ya ce a zuba a ga san shiga ne to ku mai da su kuma dole ku mayar sannan ai kuma ku abin da ku kashe to wannan zai yi iya shi ma ta kanshi yake nema abu jege shi ma bala tana dan autan sa kansila baka da wani yanci ka ce ga wata doka ko ka ce ayi kaza ko a daina kaza baka da wani yanci irin wannan mutane ma sai na jawo shinka wani ma zai gama bai tsere miliyan 3 sashi ta kanshi to da haka irin waɗannan ba su da laifi a wurin Allah manyan da suke rike da madafin iko masu karfin fada a jin wanda suke rike da karfin sojoji karfin mulki karfin tattalin arziki karfin zartawa to su Allah zai kama fa inna qiwamad din bil kitabil hadi wal hadidin nasir karfin musulunci yana karkashin shari'a da tafin Allah ne da kuma karfin karfi wato karfin makami kenan wanda Allah yake cewa laqad arsalna rusulana bil bayyinati ko wa anzalna bil bayyinati wa anzalna ma'ahum alkitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qisti wa anzalna al-hadida fi basu shadidu wa manafilillah Allah yake mu aiko da annabawan mu da manzannin mu da bayani dalla dalla muka aiko musu littafi ko muka aiko musu da karfi muka so kada karfi wanda za a yi makami da shi ayi takobi ayi bullet ayi igwa ayi komai da karfi yake Allah yake fi basu shadidu wa manafilillah yana da tsanani da kuma amfani ga mutane to biyun nan da karfin littafin Allah ya zama shine jagoran da ke sheta da mai zami mai bazami ba to kuma karfin soja shi ake gina addinin Allah da ba addinin Allah bai yiwuwa sai da wadannan ba wanda yake manzo Allah sai san zaman lafiya amma sai da yayi ba wanda yake san zaman lafiya da tausayi amma sai da yayi aka buga shi ma ya buga sannan fa aka zauna lafiya ma'ana su kafirai sai kun firgita su sun yadda cewa kun fi karfin su ko kuna da karfi kwatan kwatan nasa za su kyale ku kowa ya abin da ya gamsu da shi amma in suna ganin ba ku da karfi ko sun huda sun ga jini ba za su kyale ku ba kamar yadda muke gani yanzu yanzu abin takeici kamar yadda ke faɗa ran na wani karatu ba wannan ba abin da kake yanzu a ce mu da Allah ya ce mana wa'idu lahum mastata'atun min quwwa min ribatul khayb ku ta da musu abin da ku iya da karfi da ainihin wato daura da wakai makamai kenan da kayan yaki amma musulmi ne yanzu ba karshen musulmi su suke zuwa da kansu suna da makamai su lalata makaman sannan su zo su nuna wa turawa bidiyon cewa ku yadda da mu ba mu da makami yanzu inda ku turawa sai ba mu yadda ba so su invading kasar haka akai ma kasar Libya haka akai ma kasar Iraki haka akai ma Suriya duk dan tunanin cewa wannan kasashe ne na musulmai kuma ana tsoron cewa suna da tarihi a musulunci da cewa gwarazan ai duk kasashe ne masu tarihi cewa sun taba rike daular musulunci tun da aka yi daular musulunci ta kasar Turkiya yo shekara 100 kenan ba daya to daga nan turawa suka dauka kansu alwashin cewa ba za su taba rin wata daula ta musulunci ta taso ba kuma Allah ya fi shi dole sai an yi daular musulunci ko suna so ku ba su lokaci ne kawai bai ba tunda alƙawari ne Allah da haka duk wata ƙasa da take da tarihin an taɓa yin daular musulunci a wurin za ka ga ba sa kyale ta Suriya Misra Iraki da ƙasashen da ake cewa al-Maghribul Arabi tsakanin Morocco da Tunisia to haka nan kuma arewacin Najeriya yana cikin lissafi so duk waɗannan ƙasashe da suke da dauloli da tarihin cewa musulmai ne masu kishin addininsu waɗannan ƙasashen dole aka sa su suna so ba su so suka lalata makaman da suke da shi sannan kuma aka ce ba a ma yadda ba sai an shiga an bincika aka shiga aka yi kace-kace da kasashen Allah shi kyauta to wannan kenan sai malai ya ci gaba da cewa fa ala kulli ahadin ya wajaba akan kowa al-istihadu fi ittifaq al-qur'ani wal hadith ai iya kokari dan a hada karfin al-qur'ani da karfin ainihin wato takobi lillahi dan Allah yatlubu ma indahu musta'inan billahi fi zalika wa yatlubu ma indahu an ma abun da ke gurin Allah na lada kuma da yake bakon Allah thumma dunya takhdumu ad-din sannan ita duniya sai ta ma addinin hidima kama qala mu'adh ibn jabal kuma ne ba'd jabal yake cewa ibnu adam anta muhtajun ila nasibika min ad-dunya ya kai dan adam ka san da cewa kana da bukata zuwa ga rabanka da duniya kama ka wa anta ila nasibika min al-akhirati ahwaj amma fa ka fi buƙatar rabanka na lahira fiye da duniya fa in bada'ata bi nasibika min al-akhirah in ka fara kokarin yin tanadin rabanka na lahira marra bi nasibika min ad-dunya to zaka zo rabanka na duniya sai ya zo sai ku hadda shi fantazamta huntizaman a hanyar neman na lahiran zaka samu na duniya kuma sai ka samu tsari akan shi fa in bada'ata bi nasibika min ad-dunya amma in ka fara neman na duniya fataka nasibuka min al-akhirah sai na lahira ya kubuce maka wa anta min ad-dunya ala khatarin kuma kana cikin hadarin duniya ba dole ka san ba wannan magana ta Mu'adh ibn Jabal tana cikin Musannad Ibn Abi Shayba da Mujamu at-Tabarani al-Kabir da kuma littafin al-Hilya na al-Imam Abu Nu'aym al-Isfahani kuma isnadin ta tabbatacce ne sun ba batu da aka yi akan tabbata Quraish tabbatan sama na Muhammad ibn Sirin daga Mu'adh ba wallahu a'lam kago ne Allah da fadin Allah da Allah yake cewa wata gishma ataka Allah ad-dar al-akhirah wa la tansa nasiba ka min ad-dunya wa atin kama ahsana Allah ilayka wa la tubghi al-fasada fil ardh malabe suke cewa wannan abun guda hudu sune rukunin rayuwar musulmi lafiyayyen rayuwa a duniya wabtaki shi ma ta kallahu daral akhira ka nemi lahira daga abin da Allah ya baka hankalinka da iliminka da dukiyarka da karfin mulkinka da duk abin da ka mallaka a duniya nemi lahira da shi na daya kenan wala tansa nasibaka min ad-dunya kar ka manta rabanka da duniya na morewa rayuwar duniya gurgudan abin da ya halasta babu israfi babu barna babu cin haram Allah yace wala tabghil fasada fil ardh wato tsaran ake wato san su wa atin dauku shine kyautatawa kama ahsana Allah ilayka kamar da Allah ya kyautata maka yi ka musulmi yi ka da imani ya baka hankali ya baka takawa ya baka dukiya ya baka karfin mulki ya baka shahara ya baka karfin bada duk abu da Allah ya baka yana cikin ihsanin Allah to ka kyautatawa sauran bayan Allah da Allah bai ba su irin wannan ba dan wani shine wala tabghil fasada fil ardh kaka kawo barna a cikin duniya duk abin da yake barna ne kaka kawo shi duk abin da zaka yi a ce Allah wadare to ka guje mushi wannan abubuwan guda hudu sune rukutara ku na rayuwa ta musulmi a duk inda yake Allah ya riga ya faɗi su sune abin da yake faɗa mana anan cikin maganar Mu'adh ibn Jabal wa dalil zalika ma rawahu at-Tirmidhi an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-imam at-Tirmidhi ya ruwaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa man asbaha wal'akhiratu akbar hammihi jumi'a lahu shamluhu wanda ya wayi gari ya zama lahira ita ce abin da yafi nema fiye da duniya sai Allah ya tattara mishi duk matsalolin shi wuri guda waju ila ghinahu fi qalbihi sai kuma Allah ya sa mishi wadata zuci qana'a kuma da ita ce asalin wadata wa atatu dunya wa hiya raghima kuma duniya ta zo mishi ko tana so ko ba ta so a wulakance za ta zo mishi abinda Allah ya kaddara mishi na samun duniyar zai same shi ba tare da ya shabo ta mugo wahala ba waman asbaha wad dunya akbaru hammihi wanda kuma yayi gari duniya yake so farakallahu alaihi bai'atuhu sai Allah ya wargaza mishi tunanin sa waja ala faqarahu baina aidihi Allah ya sa mishi talauci shi gaba gare shi yana ganin talauci ko yana da kudi amma ya cikin tsoro kasu kare kullun cikin wahala yake walam ya'tihi min ad dunya illa ma kutiba lahu kuma din zafin neman sa ba zai samu fiye da abin da Allah ya kaddara mai ba wannan hadisi ne tabbatacce da wannan lafazin ba shi ne Imam Tirmidhi ba amma dai hadisin ya tabbata Tirmidhi ya ruwaito shi da wasun sa kamar ainihin wato Al-Hadith Ibn Abi Usama a cikin Az-Zuhd din sa da kuma Waqi'u da wasu malamai daga Anas bin Malik Allah ubangiji ya kara masa yadda zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana nuni zuwa ga wato hadarin ka fuskanci duniya ita kadai ka sa gaba ba ji ba gani ita kadai kake nema baka damu da lahirar ka ba wannan ba zai saka samu fiye da abin da Allah ya kaddara maka na duniya ba dama iya abin da Allah ya kaddara maka shi zaka samu sannan kuma zaka yi rasa lahirarka karkashin wannan neman duniya wa aslu zalika kama qala Allah ta'ala asalin duka wannan shine kamar da Allah yake cewa kuma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu Allah yace ni fa ban halicci aljanu da mutane ba sai dan sabota bane asalin abin da Allah ya kama duniya nan mai shine bauta da aka yi zama wannan abin yana gaba da bauta fiye da komai Allah yake ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun Allah yake ni bana neman wani abu min wannan tazo ne dan ainihin wato silati ta nuna ko mun kankanta shi ko mun kankantan arziki Allah bai nema ko mun girman shi Allah bai nema wajen mutane da mu arzike shi kuma Allah bai bukatar su ci da shi Allah ba kaman iyaye bane da suke ba yaya tarbiya sa su a makaranta su koya musu sana'a da tunanin nan gaba za su amfani su Allah ba haka yake ba duk wanda ya haifa daira ta na tsaya amfani shi to Allah bai da daba da tsaya amfani shi dukan mu bayi ne ko bai neman komai a gurin mu taskashi ce ake ci gaba ki daya wa in min shay'in illa indana khaza'inu haka Allah ya ce komai da gani a duniya Allah yana taskokin sa taskokin komai to Allah bai neman komai a wurin ka Inna Allah huwa ar-Razzaqu dhul quwwatil matin. Allah shine mai azzirtawa kuma ma'abocin ƙarfi ne ƙarfi. Dan haka arziki da kake nema a duniya har sai an ce kai ka fi kowa kuɗi a jiha ko a ƙasa ko a duniya ko a Afirka to daga nan kuma sai a ce to daga nan kuma sai menene? Sai ka fi kowa soyayya a gun Allah? Wannan bai sa maka soyayya a gun Allah ba. shi kenan sai kake mutuwa Allah ya maka hisabi ba zai hana Allah ya maka hisabi ba kai mutanen ma da suke tare da kai talakawa ba za ka ji sun dadi rayuwa ba Allah ya ga dama sai ya sa wannan talaka dadi a rayuwarsa ya fina ka dadin da ke cikin zuciyarsa saukin da ya samu a rayuwarsa sai ya fina ka dan haka wannan ba shi Allah yake nema ba abinda Allah yake nema shine takawwarka da bautar da yake kai imaninka da bautarka Allah yake nema ya kai bawa musulmi wa nas'alullaha al'azima an yuwaffiqana wa sa'ira ikhwanina wa jami'al muslimina lima yuhibbuhu lana wa yardahu min al-qawli wal 'amal bale yace muna roƙon Allah ubangiji madaukakin sarki Allah mai girma ya bamu dace da gamdakatar wajen da mu da sauran ƴan uwan musulmai da dukkanin musulmai a ko ina da kowane wuri da kowane lokaci Allah ka bamu daman mu dinga aikata abinda kake so kuma kai da shi maganganun mu da aikin mu su zama abinda Allah yake so kuma ya dade shi fa innahu la haula wala quwwata illa billah dan babu karfi ko dabara sai ga Allah walhamdulillahi rabbil alamin mallai yace dukan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wannan shine karshen littafin jama'a gashi nan yake cewa ja'a fi akhir al-asli naqaltu min nuskatin nuqilat jilluha bi khatti al-musannif nafa Allahu bi wannan kofin an kofo shi daga wani kofi wanda mafi yawa abin da ke cikin shi daga rutun hannun malamin ne wa kana al-faragu min nisfi ya bukrat al-jum'a thamina shahr rabi'il sanata 80 wa 700 a shekara ta 780 bayan rusuwar shi lokacin shekara ainihin wato 60 kenan kuma kamar haka a kofin wannan littafi jama'a wannan shine karshen wannan littafi na al-siyasa Allah cikin ikonsa da iyawarsa mun kawo kashin shi amma Allah ya so darasi da zamu next week zai zama shine khatimar littafin tunda lokaci ya riga ya kure zamu cike da wasu ɗan takardun bayanai a wata awa guda daya insha Allah a darasi mai zuwa a mako mai zuwa insha Allah Allah ya kai mu da rai da lafiya saboda lokaci ya riga ya kure ba zamu samu karasa sauran bayanan ba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله